فوزي بالحرام فأنا يستجاب له. wannan hadisi al-imamu muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1115 a cikin sahih muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda a satin da ya gabata mun yi darasi akan wane ne abu huraira shi yasa wannan satin ba za mu maimaita ba ko mal yace an abi huraira radiyallahu an an samu wannan hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda qala shi abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace inna allah ta'ala lalle allah madaukakin sarki inna allah lalle allah ta'ala madaukaki tayyibun watan tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiba baya karbo sai abun da ya kasance tsarkakakke. idan muka dubi sigar wannan jumlar annabin Allah ya ce inna allah ta'ala tayyibun ubangiji subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne kalmatu tayyib ba'na tahir ana nihin tsarkakakke mai tsarki ay munazzihun anin naqais ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka akan dukkanin wasu tauye-tauye a rayuwa ba ta bangaren da Allah subhanahu wa ta'ala yake da tauye a rayuwa jama'a mun fahimta shine tayyibun sannan kuma la yaqbalu illa tayyiba baya karba sai abun da yake tsarkakakke shi karan kansa Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne a cikin sunayensa a zatinsa a sifofinsa a cikin hukunce-hukuncensa da kuma ayyukan da duk Allah subhanahu wa ta'ala yake aikatawa dukkanin wa'annan ababen ubangi subhanahu wa ta'ala ya siffanta da siffa dami ta tsarki sai manzala ce la yaqbalu illa tayyiba ai ubangi subhanahu wa ta'ala baya karba sai abun da ya kasance tsarkakakke ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala baya karbar dukkanin wani aiki face sai wannan aikin ya kasance watan tsarkakakke malamai suka ce al'amalu tayyib aiki tsarkakakke ayyastu ya kunshi ababe ma kana khalisan liwajhillahi ta'ala abunda akai kasance dan Allah subhanahu wa ta'ala abunda akai dan Allah sannan kuma ya dace da shari'a ta addinin musulunci akwai wasu ababe da wa'annan ababe basu dace da addinin musulunci ba amma kun mutun zai iya neman wa yarda Allah subhanahu wa ta'ala a ciki ko kuma misalin a ce mutun zai yi abun ya dace da addinin musulunci amma kuma bai yi ba dan Allah kaga wannan abun ba a kiran shi abun mai abu mai tsarki baya da tsarki sannan kuma wa tayyibu min al-a'mal min al-amwal afwal abu mai tsarki daga dukiya shine abun da duk aka nema ta hanyar halali duk abun da aka nema ta hanyar halal to abu ne mai tsarki kuma duk abun da aka tara komai yawansa ta hanyar haramun to abu ne wanda yake watan mummunan abu ina fatar mun fahimta daka Allah subhanahu wa ta'ala watan walillahi al-mathlu al-a'la ubay subhanahu wa ta'ala dukaka ne misali mafi girma ya tabbata gare sa ba za ka iya kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala da wani naqsu ba shi yasa idan kana bibiyar al-qur'ani mai girma zaka dinga ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labarin yace subhanallahi amma yasifun tsarki ya tabbatar ma ubay subhanahu wa ta'ala akan abun da ake danganta Allah subhanahu wa ta'ala da shi haka yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya duk abun da ke cikin sammai da ƙasa suna wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi maluman tafsir suka ce yusabbihu lillahi ay yunazzihu Allah subhanahu wa ta'ala yana tsarkake Allah madaukakin sarki duk wani abu da ke cikin sama duk abun da ke cikin ƙasa yana wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbika walakin la tafqahuna tasbihahum ba wani abu inji Allah subhanahu wa ta'ala a duniya face ya tasbihi tare da godewa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi kuma wa Allah shine tsarkake Allah akan duk abun da bai dacewa wa Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma sai Allah ce subhana lillahi ma fi samawati duk abun da ke cikin sammai sun riga sun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi a siga ta ƙarshe kuma sai Allah ce sabbihi rabbikal al'a'la, kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake al'a'la mafi daukaka. Duka wannan ayoyin ana karantar da mummi tsarkake Allah subhanahu wata'ala. Sai annabi ke cewa wa inna Allah amara almu'minina, ubangi subhanahu wata'ala ya umarci almu'minina masu imani. Su waye masu imani jama'a? Man humul mu'minun? Al-mu'minun su ne wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, suka cika rukunnan musulunci guda, rukunnan imani guda shida. Duk wanda ya cika rukunnan imani guda shida sunansa mai imani. Abu na farin, ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na wanda ya halicce ka, wanda yake rayawa, wanda yake kashewa, wanda yake arzikawa, wanda yake talautarwa, wanda ba wanda yake yi sai shi, in ya baka ba wanda sai ya hana maka, idan kuma ya hana maka ba wanda sai ya baka. Na da yake nan, na biyu, kai imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar wa manzanninsa tun daga littafin farko har zuwa Alkur'ani mai girma. Gaba ɗaya kai imani da abin da ke cikin waɗannan littafan. Na uku, sannan kuma kai imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, duk annabawan da Allah ya aiko ka gaskata su. Na hudu, kai imani da abin da ya shafi waton abin da ya shafi ranar tashin alkiyama. Kai imani da ranar tashin alkiyama, cewa za a mutu, za a tashi, za a yi hisabi, akwai aljanna, akwai wuta. Na biyar, kuma kai imani da mala'ikun Allah, cewa bayin Allah ne, sannan kuma Allah ya halicce su daga haske, sannan ba sa ci, ba sa sha, kuma ba sa samu Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na ƙarshe shi ne kuma kai imani dukkanin abin da ya shahe ka ya same ka na ƙaddara, alkhairi ko tashari. Idan ka cika waɗannan arkan guda shida, to sunanka mai imani. Jama'a, mun fahimta? To sai manzo Allah ya ce inna Allah amara almu'minina, ubangiji ya umarci masu imani. Duk wanda ya shiga cikin wannan siffar guda shida, to sunansa mai imani. Bima amara bihi almursalin, da abinda ubangi subhanahu wa ta'ala ya aika manzanni da shi. Su waye almursalin? Almursalin jam'u rasul, ko mursal, ko kuma ka ce jam'u mursal, wanda Allah ya aiko, ma'ana wanda za a aiko da littafi zuwa ga al'umma ya karantar da su addinin musulunci, shi ake kira da manzo. Kuma adadin manzanni, duk wanda ya bi tafsirin mu na satin nan, muka ce manzannin da Allah ya aiko manzo 313 ne adadin manzanni. Amma annabawa kuka ce 10,100 nawa? 10,000 da ba ku rike ba? Mun ga adadin annabawa, muka ce annabi 10,000 da wani abu Allah ya aiko, akwai 24 ƙarshe, ku sai kowa ya je nemo da nawa ne. Mun fahimta? To Allah ya umarci masu imani abinda Allah ya umarci watan manzanni da shi. Ubangiji subhanahu wataala yadda ya umarci masu imani, haka Allah ya umarci watan manzanni, domin su manzanni bayu ne nawa na Allah subhanahu wataala. In huwa illa abdun, ko haka Allah ya faɗa, dukkanin su annabawan Allah bayu ne na Allah subhanahu wataala, ba wani dan Allah a cikin su. Allah baya da dadda. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu wa lam takul lahu sahiba, sai za a ce Allah na da da alhali kuma bai da mata. A tarihin duniya ba a taba yin wanda ya haifa ba, wanda ya haihu namiji kenan baya da mata, ko amma an taba yin mace ta haihu bata da miji? Amma ba a taba ba, ko cikin gata na ba taba ji an ce ga wani namiji da ya taba dokar ciki ba, ya rena cikin wata tara ya haihe shi, ko kun taba ji? Ba mu taba ji ba, ko? To balantana kuma a siffanta wannan abun da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ai diyana ai wasu ne dan mi dan bukata, ai diyana ai wasu ne dan mi dan bukata, ba haka bane? Na daga cikin abun da kowa yake da bukata a rayuwa zurriya, aya ke sa annabawa da suke tarukan Allah ya ba su zurriya. To shi Allah subhanahu wa ta'ala baya da daga cikin waɗannan annabawa, dukkanin su bayu ne na nasa, kuma suna bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabin da zai Allah zai tsira sa gaban sa a alkiyama, ana tuguma sa da an yi masa bauta, annabin Allah, annabi Isa, Allah zai tsira sa. Kada bi ma'ida Allah ya yi bayanin za a tambaye sa ya kuma ya kare kansa wa gaban Allah subhanahu wataala. A ƙarshe ce in tu'azibuhum fa innahum ibaduk, Allah in kai musu azaba bayunka ne. To sai manzo Allah ke cewa bima amara bihil mursalin, da abunda Ubangiji subhanahu wataala ya umarci manzanni. Fa qala, sai Allah yake cewa fi amril mursalin, ai game da umarin da Allah ya yi wa manzanni, Allah ya ce ya ayyuhar rusul, ya ku taron manzanni, kulumin tayyibati kulumin tayyibati wa amalu saliha, ku ci daga ababe dadada, ababe masu dadi, sannan kuma ku aikata nagartaccen aiki. Kun ga Allah ya umarci su ci abomi mai dadi wanda yake tsarkakakke kenan, sannan kuma Allah subhanahu wataala watan ya umarce su da su yi na'am, ya umarce su da kuma su aikata nagartaccen aiki, su ci abu mai kyawo, sannan kuma su yi su aikata nagartaccen aiki. Ashe malamu suka ce dukiya da Allah ya ce kulumin at-tayyibati, at-tayyibati kin abu wanda ke tsarkake, dole sai ya kasance shi abun da kansa tsarkakakke ne fi zatihi, ma'ana musulunci bai zo da harancinsa ba, sannan kuma ka nemo sa ta hanyar halal duk abun da zaka ci. To akwai bukata ya cika sharadi guda biyu. Sharadin farin menene matsayin musulunci a kansa, halali ko haramun? Ya ina da cikin abun da ya ci a ci, yanzu ala sabilil misal tuffah, pom, halal cin sa halal ne ko haram? Halal ko, saboda Allah ya halitta mu daga Allah ya halitta mu nasu ai halal ne. To kuma idan mutun ya sato tuffah ya ci, ya ci halal. Kaga tuffakin shi ka a karan kansa a zatin sa menene? Halali ne, amma ta hanyar da aka samo sa fa haramun ce. Kaga idan mutun ya ci, ya ci mai kyau, ya ci haramun. Duk da kasancewar abinda Allah ya halitta maka mai kyawun ne da wanda ka ci, abinda ka ci mai kyau ne, amma ta hanyar da aka same sa mije ce haramun ce. Shi da ake ni da at-tayyibat, dole sai ya zama cika abu guda biyu, ya zamanto abu karan kansa ya halitta, sannan kuma ka nemo sa ta hanya nagartacciya. Ina fatar mun fahimta. Kamar misali har yau nabi, misali wanda zai cin naman abun nan, dauki misalin kamar akuya. Kaga cin naman akuya a musulunci me hukuncin sa? Halal ne ko? A yanka akuya ka caro mata da kyau halali ne a musulunci, ya halitta ko? To amma idan mutun ya ci maskaikin akuya ba, menene? Haramu ne. Kaga cin akuya kin halal ne ko? Amma cin maskai fa haramu ne. To da haka idan ka je ka soya akuya a kasuwa, sai ta mutu ba a yanka ba, ta zami ta zan mushe, kuma babu bukata sai ka ci, ka ci mi? Ka ci haramu. Ina ba ta mun fahimta. Mafhum? Tayyib, wannan na farko kenan. Misali na biyu, har yau mu dauki kan misali kan akuya. Mutun ne ya sato akuya, sai ka sato akuya, sai ka ci, sai ka yanka ta ka ci, to ka ci mai kyau, ka ci halal. Ita akuyan karanka ta mice ce, cinta halal ne, amma ta hanyar da ka samu akuyar, hanya ce watan lalace, abin ya zamanto haramu. Ina fatan mun fahimta. Wannan ka aje misali cikin duk komai na rayuwa. In zaka ci dukiya ko zaka ci abinci, ka tabbatar da ta hannu wannan hanya ne fitar. Wata rana Ababakar ne Siddiq, Allah ya kara masa yarda, yana da wani yaro da yake masa aiki mai hidimansa, bawan sa ne. To aikinsa shi ne ya dinga kawo masa abinci, sai ya fansu kansa. To Abubakar da ta ta aƙida, idan ya zo da abinci sai ya tambaye shi, ta ina ka samo shi, mi kai? Sai ya ce ya yi kaza da kaza da kaza, ya samo wannan abinci, sai ya ci. Mai wata ranar sai ya zo, yaron ya je ya nemo abinci bai samu ba, sai biya wa wasu mutane a jahiliya kafin ya musulunta, daman boka ne, ya taɓa bokanci, ya yi musu surkulle, to ba su biya shi ba, sai aka haɗe, dawa ne an ji ma da kaza, ka san lokaci kaza ka mana aiki, yanzu ga sakamakon ladar aikinka. Sai ya karɓa ya kawo Ababakar Siddiq, sai Abubakar ya ci, ya bismillah ya ci. Faton da ya ci sai ya tambaye, sai yaron ya tambaye sa, ya ce kullum na kawo abinci kana tambayata ta ya na samu wannan abincin? Yo ya ake baka tambaye ne ba? Yace ina da tabbacin cewa abincin da kake kawo min halal ne, kina bincike. Sai yace to abincin nan fa wanda na kawo maka a yau, wallahi na nemi abu da zan kawo maka ban samu ba. Sai na biya wajen wasu mutane da muka yi rayuwa a jahiliya ana kayirci a baya. To a baya na taɓa musu dan bokanci, sai aka baje ladar, shi ne na kawo maka wannan abincin. Aka ce Ababakar Siddiq ya sa hannuyensa cikin makoshi, kamar hanjinsa za su fito, duk abin da ke cikinsa sai da ya amaye sa. Ya ce wallahi al'azim, da yana da tabbacin idan ya amaye hanjinsa gaba ɗaya, ba za a samu wani ragowar wani abinci na haramun ba da zai iya yi. saboda hadarin haramun a rayuwa yanzu wani ya maida haramun abincin sa ga mutum bai aje ba bai ba wani ajiya ba amma yana jiran wani ya aje ya gudda wai Allah ya gina shi wai operation ce aka ta wai an je operation Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya ka saukin al'amari cin haramun musiba ce wallahi baka gane musiba ce sai an je kiyama duk abin da ka sata sai ka dauko shi duk wanda ya sata ka duk wanda ya sata a duniya wallahi al'azim in ya kai da daidai da takalme ka doka ya ga je kiyama kai daidai da allura mutun ya sata ko wallahi aka je gaban Allah sai ka dauko sai kowa ya gane barawan allura kake sai Allah wani layin sai an zo gaban Allah a gane wani suka yi shi ko Allah ya samu wani lafiya da haka sai Allah ce wa amalu salihan ku aikata aiki na kwarai to miya aiki na kwarai aiki na kwarai waton shi abin da ya hada jin tsoron Allah da kuma bin sunnar manzon Allah a ciki ba a kiran aiki nagartacce aikin kwarai sai wannan aikin ya dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an yi shi dan Allah duk abin da zaka yi da sunan ibada in dai bai dace da shari'ar manzon Allah ba sannan kuma ba kai dan Allah ba a kiran shi da aiki amalus salih ina fatar mun fahimta yanzu jama'a misali bari in buga wani misali kusan bil isharati al-labibu yafhamu da misali ne mai hankali ke ganewa yanzu misali kai ne Allah ya ba kuɗi sai kana son a ce kana yi misali sai ka sai hatsi ko shinkafa ko raguna sai ka zo ka tara ɗan unguwarku misali sai ka raba musu ce kaiwa da gudunmuwa ce wa talakawa amma a zuciyarka tsakani da Allah kai ba dan Allah ba dan Allah ya gani bane kai a'a dan a ce wani shi na kokari ne kai wannan ina ba da mun bayyana akwai lalata a ciki ana kira shi amalus salih shi aiki kun kun yana cewa aikin banza in kun yana cewa aikin banza to irin wannan shine aikin banza ina ba da mun bayyana duk abin da zaka yi ba dan Allah ba to babu lada idan misalin sai in tashi gina masallaci sai in ce bari in zo saman babban hanya in gina masallaci dan a ce wanga masallaci in misali duk wanda ya zo ai masallaci na ne ni ba na bane na bai wa sadaka ji dan Allah a'a nayi ne dan a ce na wani ko billahi ladhi aikin banza nake yi wannan karatun da nake a yanzu in a zuciyata da nake ba dan Allah bane nake wallahi aikin banza ake ce masa babu lada a ciki ina batar mun fahimta duk aikin da zaka yi in dai baka yi dan Allah ba in dai lada za a baka to ai sunan shi aikin banza sannan kuma dole nabi sai ya dace da karantaro manzon Allah manzon Allah na da ta cewa cikin shari'a dole duk abin da zaka yi sai an bibi karantarwar annabi a cikin wannan abu ina ba ta da kofa inta idan babu karantaro manzon Allah a cikin kai shi ma kai kai aikin banza yanzu bari misali bari in bada misali har yanzu ala sabilil misal alaysa ya karantar da musallar azhar raka'a nawa ake yi hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu subahin biyu sai ka kasuwa ta yi dadi ran nan kai ciniki sai ka ce yau saboda jin dadi za ka yi sallah magariba guda bakwai da Allah subhanahu wataala in kai ga lada aikin banza ne kai saboda mi bai dace da karantarwar annabi Muhammad ba ina ba ta kun fahimta duk abin da za ka yi in dai annabi bai karantar ba to wallahi aikin banza za ka yi Allah subhanahu wataala ka raba mu da aikin banza Allah ka raba mu da aikin banza kuma Allah ka raba mu da yi dan wani ya gani Allah ka sa duk abin da za mu yi muna yi ne dan neman yardarka Allah ya dace da mu jama'a mun fahimta wa qala sai Allah yake cewa wa qala ta'ala ai fi amril mu'min tuki masu imani Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadada ai dadadar abinda muka arzikta ku daga cikin sa duk abinda yake dadada abinda aka nema ta hanyar halal kuma musulunci ya rada da mi da a cisa domin akwai abinda zaka nema ka sai da halalkin ka amma kuma haramun ne yanzu ala sabilil misal idan ka samu kuɗi sai ka sai exotic ko kuma maltina ko wani jiya ka sha kaga ka sha mi ka sha halal amma idan ka je ka sai giyawa ka sai mi ka sha haram idan ka ci ka ciro kale ka ci mi ka ga mi haramun ce kake ta kula ko Allah ya kare mu dan haka ya zamanto abinda zaka ci hatta yanzu wasu da suke hatta irin wannan abun mu yi hakuri fa mu yi hakuri
hatta irin wannan abun da matasan suka doka ba komai ba, wannan butulin da ake sa gaba na sharri da ake sa gaban matasa, shisha kai da zan sulanta shisha ka san akwai magana, kana shashanta ma kanka rayuka ne wallahi. Da zaka dauki zahirin abun ga shan taba a musulunci me mawqifin sa, haramun ne. Zaka sayan taba da kudin da ka nema kami ka sai haramun. Allah ya jikan mu ya gafarta muna, Allah ya sa matasan mu su gane. Kuma wani abin mamaki, wasu har datti zawa sha suke, kaga datti zo har ya fara hurura ya duk kwashe gemi, ya ajiba ya kwashe gemi kala tsoho zawa wannan kaga sai ya karkanta wai tana rage susi, tana rage tunani. Allah wadaran da kai lalace kadin susi gake Al-Qur'ani ko ba abun da Qur'ani ba ya magani. Allah ya sa mu gane da mu da su baki daya. Sai Allah yake cewa wa'malu kullu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga cikin dana dan abun da muka arzikta ku. Summa zakara ar-rajula, sannan manzo Allah ya ambata ya bada labarin wani namiji, manzo Allah ya bada wannan labarin ne dan a dinga fahimta karatu. Wanda ashi yutilu safara, yana yawaita tafiya, ma'ana yana yawan doguwar tafiya, kusan yawan tafiya, doguwar tafiya a cikin abin da Allah yake karba addu'ar mutum. Idan mutum ya doguwar tafiya, ka roki Allah duk abin da ka roki Allah, in dai ba saban Allah ba ne Allah na karba. Ka kama hanya zaka je Abuja ka ce ya Allah ka gani gari ya kulle mana mun kasa zama, Allah kai ke bayarwa, Allah ka bamu daga falalarmu, falalarka Allah kai muna da kanka, Allah ka roki Allah. Wallahi in dai da ikhlasi a zuciyarka Allah zai taimake ka. In zaka yi bulago kai da baka yi wa kanka addu'a ba, magabata salafus salih malam Jabir, in mutum zai bulaguro sai ce dan Allah wani kakka manta ka sani addu'a, wai zaka yi bulaguro ko ba ta mu yanzu zaka ta sai a ce in ga dai ka yi ka biyo da zage ka kawo ɗan tahiya. Su babban al'amur suke nema shine sanya su addu'a, domin hanyar bulaguro Allah na karɓar addu'a cikin ta. To mu zace yutilu safara, yana tsawaita sattawatan tafiya. Ash'asa aghbara, gashin kansa ya mirde saboda bai da lokacin da zai zauna balantana ya gyara gashin. Sannan kuma aghbara yayi kura saboda bila'in yawan tahiyar. Kusa akwai irin wa'annan mutanen da su ba sa zama, wallahi akwai wanda tsibalan Jabir saboda neman duniya in ya bar garin nan to sai sa wani sai yayi sadi ya dawo, ya kama cin kasuwan dajin gare duk garin duk kewan gasa ya kewaye shi. Galan di in mai zuwa taza ne yayi taza, mardiya ta yana a falla ko kuma ya huce ya tahi gawai, laraba ya huce ta abiga take da suna ko ya tai amu kai ko ya tai talamsa, alhamis ya dawo ya ba da gishiri, juma'a ya doka ya buga ya tai sokoto ya buga ya dawo, ko kuma ya tafi ko da su amawul tana ci juma'a, asabar ai wace ka sake ci asabar, asabar can ya kara gaba go gashi nan bai da lokacin zama, kuma bai taba ba Allah minti 15 yazo ya karanta farallan sallah ba, kuma kudin ga su gasu suki taruwa suki antai suki taruwa. Allah ya samu wange lahiya, wallahi ba yawan ne ba muke kawo ba ko albarka. In Allah ya ce in Allah kawo bukatar ka roki Allah ya sa ya maka oke, in Allah ya maka oke an kare sai da a gane ka kana haska kawo, wallahi a ta mamaki ya akai al'amarin Allah. Inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun, dan ne mutan suka yi wasa da cewa sun manta ba yawan tahiyya bane ke bayarwa ba, Allah ne ke bayarwa. Kuma an kasa tsayawa a roki Allah subhanahu wataala. Da haka ash'asa aghbara, gashinsa ya mirde, kuma aghbara ya yi kura, ya muddi yadaihi ila sama'i, ya daga hannayensa watan zuwa sama, kusan miƙa hannu zuwa sama. Mutum in zai addu'a ya daga hannu zuwa sama, tunda daga cikin abinda ake sa ran Allah zai karbi addu'ar mutum. Al-Imam Abu Dawud da Al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi daga Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu wa arda, yace inna Allah lalle Allah hayyun karimun, Allah mai jin kunya ne ko mai yawan kyauta. Yastahyi min abdihi, Allah yana kunyar bawansa. Idza rafa'a yadayhi an yarudduhuma sifra, ya daga hannunsa ka daga hannu ka roki Allah, Allah yana jin kunyar ka daga hannu sama ka roki Allah, Allah ya mai lusa banza bai karbi addu'arka ba, Allah na jin kunyar wannan abun. in za ka daga hannu kai addu'a to Allah yana jin kunyar ka mai do hannayenka Allah bai karba maka ba kadibi ubangiji mai karanci mai bayarwa ko to daga kuma cikin addu'a za mu zo mu gani ba ko ina bane ake daga hannu a wajen addu'a akwai addu'a da ba sai an daga hannaye ba daga cikin addu'a da ba a daga hannu a ciki irin addu'a da liman yake yi ranar juma'a tsakanin bainal khutubatayn ya zauna tsakanin khutuba da khutuba liman ya zauna kafin ya taso malamai sun tabbatar da bai zo ba a sunna daga hannu ba a daga hannu balma a cikin addu'a babu shahawa ba dole babu shahe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shafa ba bare ka daga hannu ka aje ki shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yayi yaqulu yana cewa ya rabbi ya rabb yana cewa ya ubangiji kadibi ina take kiran sunan Allah da rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala domin kiran addu'a da ya rabb in zaka addu'a ka dinga mai mata ya rabb wallahi addu'a ce mai girma kadibi alqur'ani galiban annabawan Allah su za su yi addu'a suna roƙon Allah da ya rabb yace rabbi la tazarni fardan rabbi inni askantu min zurriyyati kaje ka duk annabawa Allah wanda zai addu'a sai kaje ya ce ni ya rab akwai sirri mai girma inji malumai Allah na jin dadin ka roƙe shi da wannan suna kace ya rab ina batar mun fahimta da haka wasu kuma ba Allah ba suke roƙo wani waccan ya ne ke roƙo in zaka roƙa kawai ka roƙa mai gaba daya ka roƙi Allah shikenan kawai ka wuce wurin ko yana cewa ya rab ya ubangiji annabi ce wa mat'amuhu haramun abincin da yake ci watan haramun ne abincin da yake ci a lokacin da yake wannan addu'ar abincinsa bai da wani abinci sai haramun in ma ya zamanto haramun fi zatihi aw li kasbihi ko abincin ya zamanto haramun ne a hanyar neman sa ko kuma ci karan kansa abincin haramun ne wa mashrabuhu haramun abun shan sa haramun ne ko ya zamanto abun shan haramun fi zatihi aw li kasbihi kudin da aka nemo aka sha wannan exotic king ko ya zamanto haramun ne ko ya zamanto a'a kudin halal ne amma abun da ake sha na haramun ne wal malbasuhu wa mashrabuhu haramun wa huziya bil haram a wata riwaya ma za ka ga wa malbasuhu ko hada wa malbasuhu a tufafin sa amma anan babu wa huziya bil haram abuncin da aka ciyar da shi abuncin da aka ciyar da shi haramun ne fa anna yustajabu lahu manzalati tayi Allah zai karba masa abincin haramun ruwan shan haramun guzurin sa na haramun duk da ya cika sharɗin addu'a baki daya sharɗin addu'a ka daga hannaye ka kira Allah da ya rabu kuma kana ce yana cikin halin bulaguro amma annabi Allah ya ce wai tayi Allah zai karba masa kasancewar abincin sa haramun ne abun shan sa haramun ne kuma abincin da aka ciyar da shi menene haramun malamai suka ce daga cikin fa'idar wannan hadisi ɗan uwa a guguje cin haram na sanya Allah ya karba addu'ar mutum cin haram in har zaka ci haramun ka roƙi Allah to wallahi ba za ka bi ganin biyan bukata ba domin haramun tana sanya Allah ya taushe addu'ar mutum ina fatan mu fahimta saka in shi yasa kuma ka ci abincin halal mutum ya ci abinci halal malam Jabir mutum ya nemo abincin halal yayi tawassali da wannan abincin Allah na karba addu'arsa ka nemo abincin halal ka je ka yi kwadago ka yi dako ko ka je kana aikin gwamnati a biya ka albashinka ka zo ka ci ka roki Allah Allah na karba addu'arka mutum ya je yayi kasuwanci ya samu riba ya so abinci ya zo iyalinsa ya zauna ya ci ya roki Allah Allah na karba addu'arsa amma kaga ka ciyo haramun ka kawo to duk jikin da ya kara mai annabi ce da kudin haramun wata ci ta dace da shi Allah ya kare mu daga cikin fa'idar wannan hadisi ɗan uwa wannan hadisi na karanta da mu cewa ubangiji subhanahu wataala mai tsarki ne Allah ya tsarkaka akan duk abin da ake danganta da shi na kasu Allah subhanahu wataala sannan kuma ya sanya cikin wasu ayyuka akwai wanda ba a karba akwai aiki al-mardud aikin da Allah bai so wani aiki ne mardud aikin da ba a yi shi ba dan Allah ko kuma ba bi karantar manzon Allah ba a cikin sa ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta masha Allah sannan kuma abu na gaba daga cikin fa'idar hadisi cewa annabawan Allah na umarnin su kamar da ake umarnin masu imani daga cikin har yau fa'ida da wannan hadisi cewa kowa ya yi kokari ya dinga neman halal kar ka zauna kana kana cin haramu kana kone kankani idan manto dukiyarka halal ce shi yasa wallahi na daga cikin abun da ya hana maso zaman lafiya a kasar nan suka kasa natsuwa saboda an tara dukiyar haramun an tara dukiyar haramun ba yadda za a yi aji dadin rayuwa za a kira yo alarmomi gardawa su zo su karanta qur'ani ko hankali da so 100,000 inda da kudin haramun ne wallahi aikin banza ne babu biyan bukata in kana son komai karancin abun da kai nema na hallakinka in kaci ka daga hannu kai tawassuli da wannan abun ka roki Allah subhanahu wataala kuma jama'a cin dukiyar halal na yana taimakawa mutum Allah ya wassa masa a dukiyarsa kuma daga cikin abun da ke taimakawa mutum ya dinga misajurkin kwakwalwarsa inda zaka dinga cin abincin halal kwakwalwar mutum tana dinga budewa Allah ya datar da mu Allah ya bamu ikon wato mu kasance mun sifatu da wayannan siffa kuma Allah ya kare mu da haram duk abin da yake dangina na haramun fa'ida ta kusanta ƙarshe a cikin wannan hadisi cewa siffar in za a yi addu'a ana son mutum ya dinga daga hannu sannan kuma addu'a a cikin halin bulaguro karbabbiya ce sannan kuma ana son a dinga watan a dinga ambatan sunan Allah subhanahu wataala a cikin addu'a a dinga ambatan Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta malaci alhadisul hadi 10 hadisi na 11 an abi muhammad alhasan bin ali bin abi talib سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى يبتد وأن الحديث ملنبا تا دبوبيو دريبير دقوم الشاتقوس a cikin littafin sa Imam An-Nisa'i kuma 5711 a littafin sa Al-Imam Al-Albani ya inganta da wannan hadisi a cikin Sahihul Jami hadisi na 3377 hadisin Abi Muhammad baban Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Hasan dan Ali dan Abi Talib wannan Al-Hasan kin jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma yana cikin mutanen da manzon Allah ya kaunace su a rayuwa annabin Allah yana son sa shi Al-Hasan kin dan Ali dan Abi Talib ne Ali dan Abi Talib kuma kada ku manta cewa da baban manzon Allah da baban Ali baban su guda sannan kuma shi Ali ya aure diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani aure mai tarin albarka zaman da ba taba iri ba a duniya tarihin Fatima radiyallahu anha wa ardaha da kuma mijinta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda wannan ma'auratan sun taka rawar a zo a gani a cikin zamantakewar rayuwar aure Allah ya arziki Fatima domin cikin diyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yar gaban goshin annabi antar manzon Allah ita ce Fatima radiyallahu anha annabin Allah yana son Fatima kuma yake cewa Fatima daga gare ni ce wanda yaso Fatima ni yaso kuma wanda yake Fatima ni ne yake sannan kuma tana cikin mutane da suke kawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an aihe Ali ibn Abi Talib a shekara ta 3 daga hijirar shugaban halitta a garin Madina a cikin watan Ramadan a watan Ramadan aka aihe sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa suna Al-Hasan sannan kuma annabin Allah ya masa addu'a ya roƙa masa Allah subhanahu wataala kuma ya roki Allah ya yake cewa Allah ina son sa kuma ka so sa Al-Hasan dan Ali dan Abi Talib da shi da dan uwansa kanan sa kenan dan ba ƴan tawaye bane jikokin annabi ba ƴan tawaye bane Al-Hasan da bain Al-Husayn da bain ba ƴan tawaye bane jikokin annabi to da shi da dan uwansa Al-Husayn maza ce sayyida sune sayyida shababi ahli janna duk wani matashi duk wani dan wanka a aljanna sune waton sune shugaban sa a cikin kamar zaka ce sune kamar kace president kin jeunesse na aljanna shugaban nan matasa a cikin aljanna ka san ko ba karin matsayi gare su ba ko a ce president kin jeunesse kuma ba wai ba ka san ko na party political aka baka a ce na wannan bangare na siyasa a ce kai ne shugaban matasa na unguwar ai ba ƙarin matsayi bane ko balantana a ce an baka na federation, balantana a ce kana cikin watan coordination national baki daya, to ba wai na duniya ba, a'a aljanna gaba daya. Annabi ce su ne shugaba duk wani saurayi a cikin aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dokar sa, in yana sallawa yake, in annabi yana sallah yake, zawa ya hau akan bayan manzon Allah. Sai suka ce masa, sai sabu suke cewa kai madalla da bai mai albarka da ka hau. Sai manzo ce kuma madalla da mutum mai albarka da ya hau wannan ban, kaga kenan yana da mi, yana albarka. Annabi yana sumbatar sa, manzo Allah yake azo shi saman wuya yake masa wasa. Kaga kaka zo na baka mai yara wasa, sunna ce ka dinga zama da musamman ɗan jikogi ko annabi ba jiko haddiyar su na ma wasa, yana wasan su, yana kabba, yana sumbatar su. Sannan kuma annabi har in akai wasa da akai ganye haka, yana ba su kyauta. Ya rayuwa wanda ba zai gaza ma shekara kusan 50 ba a duniya, ya kasance wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi zai daure wata fitina a cikin musulmi. Ina sa ran Allah zai dinke wata barakar musulmi ta hanyarsa. Lokacin da wannan Umar bin Khattab ya rasu, aka dora Usman bin Affan khalifanci, aka kashe Usman, da aka kashe Usman, Ali bin Abi Talib ya hau, da Ali bin Abi Talib ya hau, rikici ya barke tsakanin sahabbai, wanda malamai ba sa so ana ambata wannan tarihin. Allah ya yafe masa sahabbai, kuma Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu tuntuni abin da suke yi. Ake masa mubaya'a, amma bayan wata shida, saboda ya tsune wannan barakar tsakanin musulmi, sai ke cewa ya saka daga wannan mukamin da aka basa, kuma ya yi ma Muawiya, ya yi masa watan mubaya'a akan ya jagoranci duniyar musulmi baki daya. Daga nan kuma sai aka tsaya yaki a musulunci a tsakanin musulmi, kaga ya tsinke baraka tsakanin musulmi. Masu ɗimbin yawa aka ce kusan ya aure kusan mace guda 11, wanda kowace daga ciki sun haihu, wanda aka ambata wala mace da zuriya su yawa. Idan ka karanta akwai tarihin manzo Allah da familikinsa, in Allah da in littafin ya fito, zaka ga jikokin annabi gaba ɗaya zaka san su. Da haka ya taka rawar a zo a gani ƙwarai da gaske, domin da shi aka yi yakin bude Ifriqiya, a kawo musulunci a wannan Afirka tamu da ta iraka cikin runduna da suka ba da gudunmuwa. Irin su wajen su Abarjan sun ya taimaka wajen, shi ma ya taimaka wajen musulunci ya habaka a wannan bangaren. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace sa da zuriya ya'a masu ɗimbin yawa, wanda ya taka rawar a zo a gani ta bangaren abin da ya shafi haƙuri da kuma watan juriya a cikin sahabbai. Sai dai kasancewar kuma bangaren rawaito hadisai, wanda suka ce bai rawaito hadisai masu ɗimbin yawa ba, wannan kuma ba shi kaɗai ba, dukkanin masu kusanci wa manzon Allah ahlul baiti, in ka fudda Aisha, ba su cika kawo hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Babansa kuma Ali ɗan Abi Talib ne, kowa ya san sa, ko shi ne mutum na farin da ya fara shiga cikin musulunci a matsayin yaro ƙarami. Sannan kuma mamansa diyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ce, kaga ai ta an ga yaron da ya gadi dan gidan annabtaka ne ko. Wata rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aka bashi sadakar dabino har ya sa a baki. Manzon Allah ya bugi hannunsa ya ce masa, mu ahlul baiti, ku ahlul baiti ba ku cin sadaka. Annabi baya cin sadaka, sai dai kyauta. Kaga ya bulgar da wannan abincin. Sannan kuma ƴan shi'a sun ɗauki tarihin, sun canza wasu ababe wanda kusan sun fi fifita al-Husayn akan al-Hasan. Duk ɗan shi'a ya fi fifita al-Husayn akan al-Hasan, duk da a tarihi gaskiya al-Husayn ya al-Hasan yana gaban al-Husayn. Allah ya ƙara musu yarda, kuma Allah ka haɗa mu da su cikin aljanna haka. A haɗu a aljanna, mu sha su salsabila da tustasnim, za a bugun cikin aljanna. In na ce buguwa, ma'ana za mu sha kayan shaye-shaye. Allah ya kai mu. Idan mu ce wutar mun ba da labari a masallacin Gure Mai Kasis, Allah ya hada mu da su cikin aljanna. Eh kuma kana ganin su kaga mutum mai kyau, kyakkyawan halitta wallahi. Allah ya hada mu da su cikin aljanna. Allah ka hada mu. Duk wadashin da shiga cikin aljanna su ne ina gargashin watan sai tsararsu. Sibbi Rasulullah, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce jik a sibtu da Larabci, eh malaman lugha suka ce ana kiran mutum da sibti ne in ya kasance jika ne ta bangaren diya. Idan diya ce taka sai maɗiyarka ta haihu, to wannan jikar naka da Larabci an wuce a ce masa sibtu, as-sibtu ko sibtuka, jikanka. Amma in ɗanka namiji ne kuma matarsa ta haihu ko shi ya haihu, aka haihuwa masala, sai zamanto wannan jika ya zamanto al-hafid jika. Ina ba ta kun fahimta. Daga sibtu in ya zamanto dan wa dan mace, al-hafid in ya zamanto dan wa dan namiji, to sibti Rasulullah, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa raihanatihi, sannan kuma kanshi watan farannin annabi, fire ne ya ga ce fire kamar tawa ce mai kyawun kallo ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira sa da raihana, az-zahratu tayyiba, tayyibatu ra'iha. Abin da yake cewa raihan, malam Jabir, shine duk wani filar mai kanshin dadi, shi ake cewa raihan. Ina ba ta kun fahimta. Raihan filar mai kanshin dadi, shi ake cewa raihan. Radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda da shi da wa, shi da babansa, shi sahabi, babansa wa sahabi. Ina ma a ce mun yi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya hada mu da su a aljanna. Qala, yake cewa shi Al-Hasan yace, hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na haddace na kiyaye wani karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda annabi yake cewa da ma yuribuka, ka bar abunda kake kwankwanto, kake shakka, kake zargi, ila ma la yuribuka, zuwa ga abinda baka kwankwanto, ka bar abunda bai shahe, abunda kake shakku a kai, zuwa ga abunda kake zuwa ga ka daina shakku a cikin al'amurra, duk abunda ya zamanto kana shakka, kana da shakku a kansa, to ka bar sa, zuwa ga abunda baka shakka a kai. Masu kumfanci hadisin ba, wannan hadisin kalma ce, jumla ce ta gaitacciya, amma tana kumshe da tarin fawaid, fa'idodi masu dimbin yawa. Ka bar abun da kake shakku zuwa ga abun da baka shakka. Malum suka ce wannan hadisi yana karanta da mu cewa ashe akwai wani abu da ake cewa kwankwanto, akwai shakka a cikin al'amura na rayuwa. Yanzu ala sabilil misal, mutum ne yayi arwalla bangaren ibada, mutum ne yayi arwalla, sai arwalla ta walwale, sai kuma yake shakka, sai yayi sallah da wannan arwallar, yayi sallah da arwallarsa, sai kuma yake shakka, shin wai bayan yayi warware bayan walwale wa arwallarsa, yayi arwalla ko bai yi ba, bayan arwallarsa ta walwale, shin ya sake arwalla ko bai sake ba? Ina ba ta mun fahimta. Arwallarsa ta walwale, ya tabbatar da alwalar ta walwale, to yanzu sai yayi sallah, sai kuma bayan yayi sallah sai yake tunani, yake shakku, wai shin yayi arwalla ko bai yi arwalla ba? Ina ba ta mun fahimta. To in yayi arwalla, sallah ta sana lafiya lau, in kuma bai yi arwalla ba, sallah sa tana mi ba ta yi ba ko? To shi da yake cewa abinda kake kwankwanto, kake shakku a kansa, to duk in kana shakka akan abu, ka bar sa zuwa ga abinda kake mafi yawan rinjaye, wanda baka kwankwanto a kansa. Misali, misali na biyu, kai ne ka kirayo shaidar damun aure naka ko na diyarka. A ka'idar musulunci, aure ana shaidu ne daga mutum nawa? Mutum biyu. Da an samu shaidu mutum biyu, jama'a, shaidu mutum biyu, adillai, aka samu wakilin namiji da waliyin mace, namijin ko ya zamanto shi da kansa ko ya wakiltar da wani, mutum nawa kenan? Hudu suna ɗaura aure a musulunci. Da an samu mutum hudu suna ɗaura aure, ba dole sai an taru ba, an yi sanarwa, invitation, ana gayyata a taru, ba ku wannan. Duka wannan wani abu ne, wata al'ada ce wadda musulunci bai zo da ita ba, amma dan an yi balayi. Amma abun da yake, in mutum suka ɗaura aure, auren yami ya dauro to sai aka zo daura auren iyarka bayan an daura aure sai kake konkonto kake shakka eske ko wayan ga shedun adillai ne eske shedun suka zo daura auren adillai ne kai zo an riga an daura ko haka sai ai binayi akan adillai sai a huce wannan hore ina fatar mun fahimta haka da amma yuribuka ila ma la yuribuk kabar abin da kake shakku akan sa zuwa ga abin da baka shakka akai domin cikin samun natsuwa shine mutun ya daina kunkunto akan abu daga cikin faidar wannan hadisi ina kanta da mu cewa shakka tana sanya aiki ya lalace sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum mai fasaha a rayuwa ba a taba yi mutum da fasahar shi ba a wannan zam a duniyar baki daya ba wanda yake manzon Allah fasaha zai ga kalma kadan amma kuma idan ka ce za a fassara ta to ta tara ababe masu dimbin yawa Allah ya dace da mu mu wuce hadisi na gaba al hadithu thani 10 hadisi na 12 an abi hurairah radiyallahu anhu an samu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda ai mun san abu hurairah ko قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره وانا حديث الإمام الترمذي يفتدشي أتكن واتن حديث من لمبة 23 ابن ماجة حديث ندبو أكو لأري ترى دسبئن دا شدة البانية إنك تولن حديث صحيح الجامع hadisi 5911 hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace min husni islamil mar'i na daga cikin kyakkyawan musuluncin mutun ko alamar ingancin musuluncin mutun ko kuma abin da ke nuna cewa wani musulmin kirki ne tarkuhu ma la ya'nihi ya bar duk abin da bai shahe shi ba duk saugar da ba a gaggace ka ba kaga a ganka a cikin ta ina ba dukun bayanta min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ana zance mutum guda biyu ba a saka kaga sanya bakinka a ciki ba ai gaggace ka na cikin alamun da ke nuna cewa wani musulmin kirki ne bai shiga abun da bai shahe shi ba shi yake cewa shiga sharo ba shanu kaga wannan abun na nuna cewa ashe musulunci mutum ba kyakkyawan musulunci bane ke sa ai kaga mutum da hira su kale su kuma kun ga wannan zamanin Allah da ya shirye mu ko ta lalata dabi'a da muka doka a majalisu in ana zaune ba ma rabuwa da anci wani ke bada labari amma wanda ba a ganyato ba shi zai kutso ya ce ai anci kaza to idan ka ji ana fira ba a ganyace ka ba ba a nemi ka sa bakinka ba to ka kama bakinka idan za a yi taro ba a ganyace ka ba kai ka zo ina ba ta kun bayinta mafu shi za annabi ce mafi sharrin abincin walima mafi sharrin abinci inje manzon Allah abincin walima saboda ana gayyata masu kudi a bar talakawa alhali in za a gayyata wa ya kamata a ganyata talakai kamata a gayyata ko sai a gayyata sai a yi invitation masu kudi a bar talakawa to abinda aka fi so shine zaman to abu duk inda ba a shahe ka ba ko a gidanku ake inda ba a gayyace ka bai zaman ka ko wajen Allah ba kai laifi ba Allah ko wajen Allah alama shi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya shiga cikin abin da bai shahe shi ba in Allah zance in ba a ganyace shi ba cikin zancen ba zai ce komai ba in kun shigar kuna surutu ba a ce wani ba haka bane ba to ba zai ce ba yanzu wani Allah ka muke rayuwa yanzu wani baki na kekai Allah yake wani abu ya faru yanzu ya zauna ya ta zubawa kamar bibi kamar kamu da BBC ba ya stop wannan lalata tabi'a ce kuma manzo ya ce ya isa zaman to makareci duk abun da ka ji sai ka ba da labari wallahi yanzu abun da ke muke fama da shi a majalisu duk mai zaman fada ya sani in dai ka jarabu da zaman fada to in ba Allah ya kare ka ba anci kam sai ta yawo a bakinka kuma kun ga anci wallahi musiba ce Allah na kyamar anci kuma duk labarin da kace anci in aka je kiyama sai an tambaye ka waye ce ina ba zan mun fahimta Allah ya kasu kaga ashe mutane da yawa za su amsa tambayoyi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar irin tambaya bace kamar irin gaban ka tsaya gaban SPGA ko gaban procureur wallahi gaban Allah ya wuce duk inda kake tsammani Allah zai tsayar da kai abinda ke cikin zuciyarka Allah ya sani kuma kai ka danka wa Allah ƙarya ina fatar ku fahimta ba daga shari'a gaban Allah Allah bai daga shari'a ce ko tai hawo ni sati akai ganye bukata ka daga hawo ni sati saboda kwallo ka ba ta ja amma Allah bai daga ta in ka zo sai an kare sannan kuma wasu su zo inna in zai ba kowa shari'a wallahi kun ga an ce kwarba kanku da shi in zaka ba da labari ka ce wani ya ce shikenan kawai sai a wace wurin kuma duk abinda ba a gaggete ka a ciki ba to ka raba kanka da zuwa inda ba a gaggete ka ba ina ba in dai ba majalis in ba masallaci ba da kai wannan wajibi ne ko wai ya ce karatu ka zauna amma abinda shayin wasu al'umma ba a gaggete ka ba ana wuri taro ba a gaggete ka ba to waye saka in ka zo ma kayi kaudi ana wata sauga ba a gaggete ba ka zo kayi Allah ya ji kan ya ci den ban manta lokacin muna jami'a akwai wasu abokan mu lokacin Allah kura wa tele sahil suke idanu ayi mai su ga wai ina ake biki domin ake ziyara a dira a horin a ranar mutum zai guzuri abincin sati zaka ci saboda abincin da su ba ci wa yake yi wallahul musta'an kaga ba ai aiki da hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi duk abinda bai shahe ka ba to kada a same ka a cikin wannan al'amarin ka zamanto ka ta'allaku da abin da ya shahe ka to har a gidanka suka ci har a gidanka akwai abin da za a yi bai shafe ka ba ai a duk sha'anin gidanka duk ya shahe ka ko shi sha'anin gidanka baka daga ka ce ai kai to ai bai shahe ne ba can da kanta a'a kai ne responsible a kanta ina ba ta mun fahimta kai ne responsible maza da yawa suna sake game da tsayuwar matan su akan harkar ibada suna saka ci kwarai da gaske a matsayin su na jagoran da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa jagoranci a gurguje daga cikin fa'idar wannan hadisi yana kanta da mu cewa addinin musulunci addini ne mai kyau addinin musulunci kyakkyawan addini ne sannan kuma mutum ya bar abin da bai shahe shi ba kuma kowa ya ta'allaka da abin da ya shahi bukatar rayuwarsa sannan kuma ana nuna cewa ashe sa idanu sana'ar banza mun fahimta wannan hadisi na karantar da mu kakkasa idanu kakkasa kanka cikin bincike da abin da ya shahe ka ba to kakkasa ka gano dole ka gano wane me yake yi kai ne mala'ikan da Allah ya tsoro ka dinga rubutu ko zan akwai wasu mutane suna nan birjik jiran suke kawai wane yayi laifi su zo su fada ai wane ai na gamu da wani dauke da wani cikin wata kwana kamar shi an mala'ika malamai suka ce irin wannan aiki yanzu misali mutum yayi laifi mutum yana zinubi sai ka ce sai ka gano irin laifin da yake to kai aikin da kake yafi nashi laifi zama laifi yanzu misali a ce mutum yana yin mutane sai ka ce sai ka gano da diyawa yake alaka da ita to wannan gano da zaka yi yafi shi aikin da yake yi hadaji min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani Allah ya ba mu iko muke karantawa Allah ya rinka ta mu abinda mun ka fada da zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai kuma gobe in Allah ya kai mana rai mu ci gaba da karatu littafin al-akhdari a fiqhu al-imam al-maliki Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma uwayenmu ya sanya aljanna ce mu kuma mu dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna musamman ɗan uwa suke kokari wajen su ga an gabatar da wannan karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ka musu mafi kyakkyawan sakamako bukatunsu na alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya biya Allah ya sanya a cikin mizanin hasanatina baki daya Allah ya gafarta muna wanda ya gina wannan masallacin Allah ya kara wa rayuwarsa albarka da dukiyarsa Allah ya taimake mu da taimakonsa ya iyawa da iyawarsa ya kuma sanya aljanna ce mu kuma baki daya ya hada mu da shugaban halitta a cikin aljanna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh